VOA Afrique.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Sauraron mu assalamu alaikum barkanku da daren wannan rana yanzu ma Aisha Ma'azu ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muka sake dawowa a daidai wannan lokaci a cikin shirin mu na dare yau Lahadi 24 ga watan Disamba na shekarar 2023 to bayan an kammala sauraron halin da duniyar ta muta wuni za mu kawo muku shirin kallabi wanda Grace Abdulhiri Abdu kan shirya kuma ta gabatar kuma har yanzu dai shirin yana kan bita ne kan shirye-shiryen kallabi na wannan shekarar amma dai kafin nan da Baba Yakubu da labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a ga labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Yankin Jabaliya da ke arewacin Gaza shine inda hare-haren Isra'ila suka fi maida hankali akai a cikin dare da kuma sanyin safiyar yau Lahadi, inda Isra'ilan ke cewa ta kusan yin nasarar kwace ikon arewacin Gaza. Isra'ila ta ce hare-haren ta sun taba wurare 200 da ta auna a Gaza a cikin yan kwanaki da suka shuɗe. Yanzu muna maida hankali ne akan Hamas a kudancin Gaza, wani kakakin soja Jonathan Coricos yana faɗa wa kamfanin dillancin labaran AFP na Faransa. Ƙungiyar Hamas ta ce hare-haren sun taɓa Jabaliya da kuma Khan Yunis, inda ke zama mahaifar Yahya Sinwar, shugaban Hamas a Gaza. Kakakin rundunar tsaron Isra'ila Rear Admiral Daniel Hagari ya ce sojojin sun kusa kammala ayyukansu na kwace ikon arewacin Gaza. Sojojin ruwan Iran sun kara wasu makamai masu linzami masu tsananin hadari guda biyu da aka kera a gida a cikin rumbun makamansu, a cewar gidan talbijin kasar. Talbijin ta ce makamai masu linzamin da suka hada da Talaya da Nasi sun isa tungar sojin ruwa da ke kusa da tekun Indiya a tashar ruwa Konarak da ke kudancin Iran mai nisan kilomita 1,400 wanda ke kudu maso gabas da Tehran babban birnin kasar. Shugaban sojin ruwan Iran Admiral Sharam Irani ya ce makaman Talaya yana cin nisan sama da kilomita 1,000 kuma ya kira shi da mai aiki cikin gaggawa. Irani ya ce makamin mai linzami yana iya sauya inda yake aunawa yayin da aka harba shi. Ya ce shi ma Nasi na iya cin kilomita 1,000 kana ana iya datsa shi a cikin jiragen ruwan yaki. A watan da ya gabata wani jirgin ruwan dakon kwantena mallakar wani hamshakin attajirin Isra'ila ya fuskanci hari daga wani jirgi da ake zargi na Iran din ne a tekun Indiya a lokacin da Isra'ilan ke kaddamar da yaki kan kungiyar Hamas da ke samun goyon bayan Iran a zirin Gaza. Shugaban Amurka Joe Biden da sauran iyalansa sun nufi Camp David inda shugaban kasar Amurka ke hutawa a Maryland da ke kusa da Washington DC domin hutun Kirismeti. Biden da sauran iyalansa ciki har da ɗiyansa Ashley Biden da ɗansa Hunter Biden da kuma jikansa Beau Biden sun bar fadar White House a jiya Asabar. Uwar gidan shugaban kasa Jill Biden ta yi amfani da wani bangare na ranar a sansanin soja na Fort Campbell da ke jihar Kentucky, inda a ranar 9 ga wannan watan Disamba aka samu ruwan sama kamar da bakin kwarya wanda ya barna a wurin kana ya sanadin raba mutane da dama da matsugunansu. Shugaban kasa da uwar gidansa Jill Biden za su dawo Washington DC ne a ranar Talata kana su nufi St. Croix a tsibirin Amurka na Virgin domin yin hutun sabuwar shekara. A ranar Juma'a kuma iyalan Biden sun kai ziyara asibitin yara na ƙasa domin ganin yara marasa lafiya da iyalansu. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yau Lahadi wata fashewar wani sanadari ta kashe ma'aikata 13 kana ta jikata wasu 38 a wani kamfanin sarrafa karafe mallakar Indonesia Stainless Steel ko kuma ITSS a takaice a tsibirin Sulawesi, in ji shugaban cibiyar masana'antu inda aka ajiye sanadarin sarrafa karafen. Fashewar ta auku ne yayin da ma'aikatan ke gyaran injin kanya suna datsa masa faifai da misalin karfe 5:30 na safe agogon kasar a yau Lahadi, inda ta kashe ma'aikata 'yan Indonesia guda 8 da wasu 'yan kasar China guda 5 a cibiyar masana'antu ta Murwali ta kasar Indonesia, a cewar wata sanarwa. Sanarwar ta kara da cewa an kashe wutar ne da misalin karfe 9:10 na safe. Duba da binciken farko, akwai yiwuwar fashewar ta auku ne sakamakon wata karamin fashewa da aka samu yayin da wani ruwan sinadari da ke tarara injin ya zuba kasa. A lokacin gyaran injin ne kuma aka samu wannan fashewar, a cewar kakakin cibiyar masana'antun. Manoma a kasar Poland sun ce za su dakatar da wata zanga-zanga a kan iyaka da Ukraine a Medica daga yau Lahadi.
Gaida Baba Yakubu Kiri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, yanzu kuma lokaci ne da Grace Alheri Abdu za ta gabatar mana da shirinmu na gaba.
Wana mata, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a yau Lahadi ta biyun karshe a shekara ta 2023. A wannan shiri na kallabi, shiri ɗaya tilo da ya ba mata kafar faɗin abin da ya dame su da nufin neman mafita, gudunmuwa da suke badawa ga ci gaban al'umma, kalubale da suke fuskanta a rayuwa, da kuma dimbin damammaki da ke akwai a bangarori daban-daban da mata da dama ba su san da su ba. Sunana Alheri Grace Abdu. Waiwai aka ce maganin mantuwa, zuwa yanzu mun shafa makonni 39 muna gabatar da shirin kallabi tare da shirin na yau da ya kasance shiri na 40. Sanin cewa ba dukkan masu sauraro suka fara bibiyar shirin daga ranar farko ba, yasa muka ga ya dace mu kawo muku hirarraki da muka yi da waɗansu kalluba da kuma tuna muku waɗansu batutuwa da muka haska fitila a kai a wannan shekara mai karewa. Ku biyo mu domin ji ya fi sako. Dauki hankalin shirin a wannan makon shine faɗi tashin da mata ke yi a gidan aure da ba safai ake yin magana a kai ba. Kuma sau da dama matan da ke ta maza su ga sun rufa wa gidajen aurensu asiri, ba a san suna yi ba balle a yaba musu.
Gaskiya na nuna sosai cikin wahala da talauci, abinda ake ce ma bakin talauci ja duka na ganshi. Tunda uwata ta kai ni wannan makarantan, ta kama hannuna ta ba yar uwana, ta ce ta rike ni, ban kara shiga makaranta ba har rayuwa na kirmana. Da dorina ake mini bulala mai baki biyar, wato in yaran sun yi barna na ce ba ni bane, ni ne shi an min bulala. Kowani walakanci zaki ga gidan aure wani ya riga ki gani shi. Tunda aka kai ni wannan ɗakin nan, aka zo aka doki katifa ina kwana kan tabarma da mijin aure na, shekara daidai 25 nike biyan kuɗin ɗaki.
Yawancin mutane suka ce wa wai wani abun kaddara ne, a wani abun ba kaddara bane ba, gagganci ne.
Zan yi tallan duba kaina in biya kuɗin asibiti, in biya kuɗin ruwa, in biya kuɗin light, in biya kuɗin daki, in kuma nemi abin da idan na haihu zan ci da kaina asibiti, in kuma nemi abin da ina haihu zan sayi rago in bayar a ce miji na ya sai ai sunan ya.
Yanzu cin zarafin banda na duka akwai social violence wanda zai hana ta ce mu'amala da mutane. Yanzu kuma wanda muka fi ma samu shine economic violence.
Na dafa wake na kuda ya kama, na kuma dafa wake na kuma aza wake ina tallan na kuda saboda ina neman kudin da dan je asibiti.
Ku biyo ni ku sha labari. Kafin mu kai ga batun ta maza da mata ke yi a gidajen aurensu, bari mu tabo harkokin siyasa, wani fannin rayuwa al'umma da aka bar mata a baya kasashen duniya, musamman ma a kasashen mu na Afirka. Wata mace da ta dauki hankalin 'yan Najeriya da kuma masu bibiyar shafukan sada zumunta yayin yakin neman zaben da aka gudana a Najeriya, ita ce Hajiya Aisha Yusuf. Ego gwarmayar da waɗansu ke yi wa lakabi da komi da ruwanki, sabili da sa baki da kuma goyon bayan da take nunawa duk inda ta ga an take hakkin wani, kama daga fafutuka ceto 'yan matan Chibok da kuma gangamin neman yi wa tsarin aikin 'yan sandan Najeriya garan bawul da matasa suka yi da taken 'yan SAS. Ganinta a cikin hijabi tana rawa a wani gangamin yakin neman zaben dan takarar shugaban kasa ya karrade kafofin sada zumunta, abinda waɗansu ke gani ya dauki hankali ne sabili da tana mace, kamar yadda ita ma Aisha ta bayyana a hirarta da kallabi.
Babban abin da nayi ban mamaki shine akwai wanda yake wanda gwamnan gubernatorial candidate na Kaduna State,
wadan
takarar gwamna na Kaduna State, akwai bidiyon shi da aka gani inda yake nan zigidin haihuwar uwa da yake ake wata ta dauki bidiyo da sauransu, shine ya zakaran gwamna ya zama da aka ce wai ya ci zaben. Abin bai dame su, malamai har fitowa suke ana ce a zabe shi, wannan ba abin magana ne a wajen su ba, amma wai macen da ta yi rawa, wai hawa suna ci a cikin hijabi, hawa su ta suke wai in cire hijabin, which is shirka, tunda shirk mutum da yake Allah sa hijabi hukunci ne daga wajen Allah, sai ga wani ya zo a ce maka wai ka cire hijabin, dangane yake ai shine yake da abin nan din hijabin din da sauransu.
To kina ganin irin waɗannan kushewan da kuma sa baki da mutane suke yi na daga cikin dalilan da ya sa mata da dama sun cancanta za su iya suke da ɗari-ɗarin fita harkokin siyasa ma baki ɗaya?
Akwai wannan sosai da yake za ki ga mace ma in ta fito tana cikin siyasa sai ana ce mata karuwa, ana kira ta suna, ba irin sunayen da ba a kiransu, saboda haka wani yakan sa wasu matan masu ki fitowa su yi abin nan, amma babba abu dan mutane za su yi magana, mutane sun saba magana, ba irin sharri da ba su kama ka ba, muddin dai kana ma da murya, muddin dai kana wani abu dole sai a kawo maka irin shari daban-daban, kamar mutane da surutarsu su ta yi, tunda Allah babban abin shi ne yake duk abin da ake yi zuciya, actions are judged according to intention, ai hadisi ne na Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam, duk abin da mutum zai zuciyar mutum Allah na duba zuciyar mutum, dan in kai san abin da kike ga abin da ya kamata ne, kuma kin fito kuma kina son ki kwace haƙƙin jama'a, kuma kina son ki kula da jama'a, duk wani abin da mutane za su faɗi bai kamata ya dame ki ba, amma it's part of you, wani kuma kiga sai kaga mazaje wasu ba su yadda matansu su yi siyasa, wasu kuma irin iyaye ne ba su yadda ba, wasu kuma kawai dai jama'a ba, ko da wasu kuma rashin kuɗi, wasu dai abu wasu kwansa ba za su zaɓi mace ba, amma sai ka ga garidin da ya ce maka wai ba zai zaɓe ki ba, kina mace rashin da ba kunya ba tsoron Allah zai zo ya same ki ce yana neman wani abu taimako wajen ki da ki mishi taimako, kuma bai san cewa da gwamnati din da zai zaɓi mutanen da suke idan suka shiga ciki za su ɓata ƙasar, wahala da talauci da kunci za ta samu mutanen, amma za su ce wai abu za su zaɓi mutane ba, a wani lokacin wani abin kuma suka ga kamar rashin hankali ne ko kuma rashin dai ganewa ne, dai ni ba na ganewa, amma dai babban abin da mata ya kamata su sani shine cewa harkar siyasa takan shafi komai da komai cikin rayuwa, kuma a cikin Najeriya ne da muke ciki mata sun fi wahala, ƴaƴanmu ake kashewa, matan da muke wahala, ana wa mata fyaɗe, ana hana mata samun aiki, wasu da suka zama ƴan gudun hijira suna nan suna fama, Allah kaɗai ne halayen da suke samun kansu, saboda haka siyasan nan idan mutane ba su tsaya sun shiga wannan siyasa ba, haka za mu ta samu mutane da suke shigowa za su zama shugabanninmu, suna abu da suka ga dama, kuma yawancin mutane suka cewa wai wani abin kaddara ne, a wani abin ba kaddara bane ba, gaganci ne, idan ba mu yi abin da Allah da ya kamata ba ya za mu zo mu ce wai kaddara ne, muke dawo kan ba.
Idan har yanzu mata suna fuskantar irin waɗannan ƙalubale, za a iya cewa kenan an ci gaba a wannan ƙarni da kuma zamani? Tambayar kenan da kallabi ya yi wa barista Amina Umar Usaini ta ƙungiyar lauyoyi mata reshen jihar Kano.
Gaskiya duniya ta ci gaba idan muka duba abubuwan da suke nesa sun zo kusa, amma duk da ci gaban da duniya ta yi, gaskiya mata suna fuskantar kalubale da yawa wanda kusan za mu iya cewa idan aka dufa mata madafin iko da harkar ilimi da harkar lafiya da harkar shari'a da harkar zamantakewa, za mu iya cewa gaskiya mata har yau ci gaban mu bai kai yanda ya kamata a ce mun kai ba, tunda dukkanin addinan mu sun nuna cewa mu abokanan tafiyar maza ne ta wajen ci gaba da bunƙasa iyali da kuma ita kanta duniyar. To idan kika duba yanzu za mu iya cewa kusan kwanan nan ne ma America da ake ganin ita ce ta ci gaba, aka samu a karo na farko an samu mace ta zama mataimakiyar shugaban ƙasa wanda su fiye da shekara 200 suna yin demokradiyya. Sannan idan kika duba a bangaren lafiya, har yanzu idan kika dauki alƙalama ko kididdigan da mata suke mutuwa a asibitoci, zaki ga alƙalama sun shallake hankali, zaki ga anan mace bata samu ci gaba ba, saboda kasashen da suka samu ci gaba a wurin bangaren haihuwa kalilan ne idan kika danganta su da matan da suke mutuwa. Duk shekara miliyoyin mata ne suke mutuwa, duk shekara miliyoyin mata ne suke yin bari, mata suna iya kasa samun daukan ciki saboda rashin ci gaban da aka samu. Haka nan idan kika duba bangaren shari'a, zaki ga cewa har yanzu idan misali duba da in yankin da na fito da kuma ma je Najeriya gaba daya, zaki ga cewa a kotunan mu kanana, wato kotunan shari'ar musulunci da kotunan na magistrate, zaki ga cewa mafi yawan mutanen da suke zuwa suke kawo korafi ko suke kokawa mata ne, saboda an dan ne musu haƙƙi a zamantakewa aure, kuma ana cin zarafin su ta hanyar duka ko ta hanyar hana su abinci ko ta hanyar kulle su a gida da dai makamantan su. A ɗaya bangaren har yanzu mace ce za ta kawo ƙarar an batta da yara ko an kwace mata yaranta ta shiga cikin wani hali, kamar yanda duniya yanzu muke ta neman ya za a yi maganin wannan domestic violence, wato cin zarafin mata. To yanzu cin zarafin banda na duka, akwai social violence wanda zai hana ta ce mu'amala da mutane, yanzu kuma wanda muka fi ma samu shine economic violence, wato miji ya zo saboda shi ya kamata ya ajje mata a gida ya ciyar da ita ya shayar da ita ya bata sutura ya bata muhalli, sai kiga dan wani abu idan ya hada su yayi mata wannan economic violence, ya hana ta abin da yake haƙƙin ta ne. So gaskiya idan aka duba irin matsatsalolin da mata suke ciki da asibitoci da bangaren shari'a da bangaren ma madafan iko, za a ce gaskiya mata ba su samu wani ci gaba ba. Ko a bangaren dini, za ki ga malamai masu faɗakarwa, malamai masu yin wa'azi a masallatanmu da cocinanmu maza ne suka fi rinjaye a wannan bangaren, kuma mafi yawancin lokaci ba su fiye yin fatawa ko wa'azi akan laluran mata ko akan haƙƙoƙin mata ko yanda za a kula da mata ko yanda za a tarairaye su ko yanda za a tabbatar da cewa an ba su abin da yake na haƙƙin su. So a wannan bangaren gaskiya za mu iya cewa da saura ba za a ce an samu ci gaban yanda aka dangana da abokanan tafiyar mu na rayuwa maza, za mu ce har yanzu gaskiya muna baya.
Kallabinmu a wannan makon wata mace ce da aka tauye wa haƙƙin samun ilimi, ta kuma fuskanci ƙalubalen rayuwa iri-iri da ya sa aka yi wa lakabi da dangana. Labarin rayuwarta sai wanda ya ji, waƙa bakin mai ita aka ce ta fi daɗi, wace ce dangana?
Sunana Fatimatu Muhammad Watara, wanda aka sani da lakabi Malama Dangana alias AKK ni da Talauci mun je fenshi.
Ke da Talauci kun je fenshi.
Insha Allah.
Na ji su. Masha Allah. To a takaice, aka ce Malama Dangana, wace ce Malama Dangana? Wanda kowa ya fi sani kina.
To Malama Dangana dai na farko mace ce wanda ta zama yar adam wanda aka halice ta a cikin uwarta Hajiya Lauratu Jimalan da Alhaji Muhammad Abdullahi Alhassan Watara. Mahaifina shine Sarki Wangaran Kumashi na biyu. Mahaifiyata kuma uban da uwar da ta haife ta Maryama Abari da Sharubutu Abari uwansu daya uwansu daya. To sababiyan su Allah ya kawo ni duniya amma ni ba kowa bace.
Sunanki ya tafi nisa saboda irin taimako da irin ababen da kike yi. Ya aka yi haka daga nan aka fara?
Alhamdulillah, farawa dai gaskiya na nuna sosai cikin wahala da talauci, abinda ake ce ma bakin talauci ja duka na ganshi. Amma sun ce iyaye na da suka haife ni su Allah ya su wadatattu ne, amma ina son mata da maza duka na duniya mu gane kaman ciki mararraba ne, kowa ya fi ciki. Tunda kowa ya bi ciki kuma kowa da jarabtan da Allah zai sa ya so ya gane. Amma ni dangana da farko amin aure 1976 23rd March, gaskiya auren da aka yi mini ban so miji, na ce ban so. Aka ce tunda shi aka bani shi na zauna. To yar uwana ta rika ni, kuma rikon da aka yi min amin riko ne kaman wanda ba a santa ko ina, kamar boya. Shi yasa ba kai ni suko ba, kuma jama'a duniya duka su sani tun ina karama imana ta kama hannuna ta kai ni makaranta. Suna mun karanta mu manja da waje da inna lillahi ma sabirin. Malami mu shine malam Mamman Cicadu daga Accra Kauli. Tunda uwata ta kai ni wannan makarantan, na gama daga alif zuwa abajada. Ta kama hannuna ta ba yar uwana, tace ta rike ni, ban kara shiga makaranta ba har rayuwa na girma nan.
Tun wannan kankantan kaman shekara nawa?
Nai kaman shekara 8.
Har yau baki taba zama aji ba da bangaren Islamiya da boko? To she ya akai
ni tambaye. To nan nike so jama'a duniya su gane kaman abinda Allah ya zana ma bawa ba wanda ya isa isha, kuma kowani rayuwa dan adam zai bi ciki in dai na masuwan rayuwa ne kadan adam ya damu. Akwai limit, akwai karshe. Ban taba zama makaranta ba, yata ta rika ni da bakin nan, ni da kaina cikin wahalan gwamarmaya na takaici ba azaban da ba a nuna mi da nike wurin riko ba.
Daga cikin azaban da aka nuna miki na riko, wanne ne yanzu aka baki taba mantawa?
Akwai wanda bazan taba manta ba, ana bari na da yunwa. Ina iya zauna ban ci abinci ba, she na zagaya naje naga kaman cikin kaya irin ambar tuwo ya kaman kwana buye hunguna. Da muna da gwangwanin da ake zuba ruwan dauda su ku gafurce ni kaman ba haya su fusari ruwan dauda. To she na ci tsoro kaman idan aka ga wannan abincin an tilasa mini in ci, she naje na saka ciki. She yar uwatan nan da ta gani shi ta jama uwarta suka bari na cire na zauna na ci. Bazan taba manta, kuma ban karya na gamu da Allah. Na biyu da bazan taba mantawa ba, da dorina ake mini bulala mai baki biyar, wato in yaran sun yi barna na ce ba ni bane, ni ne shi an min bulala. Abibin ga ban taba manta da shi. Na uku da za mini aure na ce ban so miji, cikin karatu na ni da kaina na zauna, kuma ita yanan nan mijinta malami she ya dace yana da almajirai, she sa she na doki bakin nan abajadan nan da na iya nan, she na bin su suna karanta da ni har na sauki kura. Yanzu haka wasu na America, kar yanda nake ga sun ji sun tunani dangana. To ko ba ku karanta da ni da na sauka, she suka sai allo za min walima. She na je na suguna gaban shi na ce wani? To gashi dai ni da nayi dabara na sauki Qur'ani na za min abi ami. She suka ce mi she na ji kunya wurin biya, kuma gaskiya da Allah shi ya aje al'amarin shi ba wanda yasa ya kau da shi. Da aka kani fage aka ban allo she ne karatu. To shan ce miki daga wannan rayuwan da na bi ciki na ce ban son wannan miji na fita na zaurin mahaifiyata, she kuma aka bani kuma sabon miji da uban ƴaƴa na ke.
Lokacin da kike shan wannan wahalar duka, mahaifiyanki me take fadi? Sannan suna da labarin hakan na faruwa?
Suna da labarin, kin san manyan da masu zumunci ne
da kara.
Na gudu na zo Kaule gida, Allah ji kan rafa ni na Shamsu Jimala. Ya yake ga uwana, she ta ce mai doki ɗiyanka ka koma da ita, mutuwa bai raba su ba, aure ya raba su. She sa ni mota ni koma da.
Bayan auren kika koma gidan mahaifiyarki?
Eh, na komo na ce ban so. She aka sake kuma bani miji uban ƴaƴa nan. Hajiya da aka daura aure na aka kai ni gidan miji. Wannan ofisin ga da muke ciki ya fi ɗakin da aka kai ni girma. Ba gado, ba kujera, wani katifa karami na iske da muka kwana daya biyu uku amine shi da ya bashi katifan aro izo ya dauke
kuma
she mahaifiya na ta yi mini magana tace Fatuma nace na tace ban son kije nan ki haihu kije nan ki haihu kowani walakanci zaki ga gidan aure wani ya riga ki ganin shi ki hakuri kin yi albarka kin ci amfanin shi wata rana to she ni ma ne mu kai na fada ka amin na farko ban sauna yanzu na biyu kuma in fita na yi hankuri to kin ga tunda aka kai ni wannan ɗakin nan aka zo aka doki katifa ina kwana kan tabarma da mijin aure na ina gan wannan kudin ɗakin da ya kare shekara da ya dai 25 nake biyan kudin ɗaki
da aka kawo ki na wannan shekaran da ya kare sauran shekarun duka kike biya
nake biyan
har shekara 25
26 years kuma na dauke ciki to ni gari nake talla ankara fafajiyan ankara inda ban sani ba saboda talla daya dan yi tallan duba kaina in biya kudin asibiti in biya kudin ruwa in biya kudin light in biya kudin daki in kuma nemi abinda idan na haihu zan cire kaina asibiti in kuma nemi abinda in na haihu zan sayi rago in bayar a ce mijina ya sayi ai sunan ya kuma bazan kariya tsakani na da Allah cikin amma ba wanda ya sani she ni da mahaifiya na Allah ya mata rahama kana yin tuna yata guda da na dauki cikin ta lokacin ina tallan wake cikin 83 zuwa 84 na haifeta wato ina talla cikin dare na dafa wake na kuda ya kama na kuma dafa wake na kuma aza wake ina tallan na kuda saboda ina neman kudin da dan je asibiti wai mai sai dona na yi tallan na ina jin nakuda na kai sakiyan cikin gari yanzu da nakudan ya kai inda ya kai she na aje kayan tallan na ce mu waɗanda muke talla na ce yanzu dai haifuwa ya kama kuma na yi tafiya tun daga cikin gari Accra masallacin Juma'a na da da aka fasa har babban kwali domin kudin da na rikan bai kai ni in shiga mota in na te na short kuma shi muka dace wannan lokacin wani rigima ya zo an sa careful cikin Accra shi yasa da na je na haifi wannan yariyan zanin da na daura min su wata bushe wani zani green daya da na haifi yaran aka nade ta da shi aka bani na rika mahaifiya na dare na zo gida ba ta kanni ba ta damu kun ta zo yawon nema na ta zo ta iske na haihu
lokacin kuma ba waya
ba waya ko akwai shi da me dan sai ni ko akwai shi da me dan sai shi yasa ina kiran jama'a su kasu giva wato a gurguje akwai kuma karshen autana ban so in dauke cikin ta ba saboda wahala amma Allah ya kaddara zan dauke cikin ta ita ma haka na wahala na kudanta nayi tafiya tun ni boytan da kafa hamman probi polyclinic na je na haife ta banda kudin lori dan haife ta karfe 6 daidai magariba ita ko rigan da sa zani ma wani dogon foso haka na samu na sanna tafiya na futawa na tafiya wata bayan gidanmu ana dafa da kunu na karbi wanda kunu ina gaji shin sha na haife ta nasi suka tambaye ni ina kai nace wanda shi su suka kawo tutu a karbi daga to wannan yariya diyan ganawa autana yau hafazan qur'ani
masha Allah
sunan ta Zinat Rifka da ni da ita ke wa'azi yau a bisa kan
abin da ya sauka kenan yau sai ku tare mu mako mai zuwa domin jin kadan daga cikin hirarraki da muka yi da kuma batutuwa da muka haska fitila akai a wannan shekara mai karewa muna godiya ta musamman ga dukkan wakilanmu da suka ba da gudunmuwa ga nasarar shirin a wannan shekara ta 2023 da ke karewa a madadin su duka ni alheri ke muku fata alheri da kuma fatar za mu ga shekara ta 2024 cikin kwanciyar hankali da lumana da alheri ya salamu ayya ayya salamu in mata na sama kallabi tsakanin rauna saroniyar mata
madalla akai da alheri Grace Abdu to masu sauraro duka anan ne kuma zamu yi sallama da ku a cikin shirinmu na dare kuma na karshe a yinin yau amma zuwa gobe da safe idan Allah mai kowa mai komai ya amince za a jo su abokan aikinmu da shirinmu na safe da misalin karfe 6 agogon Najeriya Niger Kamaru da Chadi yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya ni gabatar da shirin. Sai kuma Fiona Wamai Nandulu da ta shirya kuma ta bada umarni, din ma wacce ta sada mu da ku Malama Zainab. Ni Aisha Mu'az take muku fatar asubahi ta gari. Ga masu bukukuwan Kirsimeti kuwa, ai bukukuwa lafiya.